sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Juma'a 1 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Sarki Lahashin Gumin ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokin aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya ya yi jawabin ranar cika shekaru 61 da samun yancin cin gashin kai. Haka kuma za a ji cewa shekaru uku kenan kasashen da ke amfani da kudin sefa suka ware wannan watan domin sayen na gida. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman da ya kasance maru, sai kuma labaran wasanni, amma da farko sai an fara da shan labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. A yau Juma'a gwamnatin Biden ta buƙaci alkali da ya dakatar da dokar haramcin zubar da juna biyu a jihar Texas. Dokar da ta kasance mafi tsanani a wannan fannin a ƙasar baki daya, yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan al'amuran da suka shafi samun damar zubar da juna biyu a Amurka. Kotun Kolin Amurka a ranar 1 ga watan Satumba ta bada damar dokar da 'yan jam'iyyar Republican ke marawa baya da ta fara aiki koda kuwa ana ci gaba da shari'a kan halaccinta a kananan kotuna. Bayan kwanaki 8, ma'aikatar shari'a Amurka ta kai kara gaban kotun tarayya don kokarin dakatar da dokar. Yayin sauraron karar a Austin, babban birnin jihar Texas, lauyoyin ma'aikatar shari'a sun nemi alƙalin gundumar Amurka Robert Pittman da ya hana dokar na ɗan wani lokaci, inda suka ce majalisar dokokin jihar da gwamnan jihar ɗan Republican sun kafa ta cikin rashin biyayya ga kundin tsarin mulki. Dokar ta Texas ta hana zubar da ciki da ya kai makonni 6, lokacin da mata da yawa ba za su iya gane cewa suna da juna biyu ba. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana kaduwarsa a jiya Alhamis, bayan da gwamnatin Habasha ta sanar da korar wasu manyan jami'an jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya guda 7 da ke aiki a ƙasar. Ya ce kungiyar tana tuntuɓar hukumomin Habasha a cikin tsammanin za a ba ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da suka nuna damuwa su ci gaba da muhimman ayyukansu. An baiwa jami'ai 7 wa'adin sa'o'i 72 su fice daga kasar Habasha. Sun hada da mataimakin babban jami'in ofishin kula da ayyukan jinkai na Majalisar Ɗinkin Duniya da mataimakin mai kula da ayyukan jinkai da wakilin hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin wani sakon Twitter, ma'aikatar harkokin waje ta ce mutanen 7 suna tsoma baki cikin harkokin cikin gida na kasar. Rikici tsakanin rundunar sojoji da mayakan sa kai na cikin gida a yankin arewa maso yammacin Myanmar na ci gaba da kamari tun bayan da gwamnatin haɗin kan ƙasa ta 'yan adawa ta ayyana yakin kare kai a ranar 7 ga watan Satumba akan gwamnatin sojoji da ta karɓe mulki. Fashe-fashen bama-ba mai sun yawaita a birane, inda gwamnatin haɗakar ta ce ranar 18 ga watan Satumba an samu fashewar ta bama-ba mai 101 a Yangon kaɗai tsakanin 7 zuwa 17 ga watan Satumba. Ƙungiyoyin tsagerin yankin da sojojin ƙarƙashin ƙasa sun kai hari kan jami'an tsaro da bankuna da kadarorin sojoji da kayayyakin aikin ciki har da hasumiyar sadarwa. Gwamnatin mulkin soja ta ce ranar 12 ga watan Satumba an lalata hasumiyoyi 68 a cikin watanni 7 bayan juyin mulki. Kamfanin harhaɗa magunguna na Mark ya ce gwajin ƙwayar maganin COVID-19 da ya yi zai rage yawan kwantar da mutane da ake yi a asibitoci da mutuwa da kusan rabin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a kwanan nan. Kamfanin ya ce nan ba da jimawa ba zai nemi jami'an kiwon lafiya a Amurka da ma duniya baki ɗaya da su ba da izinin amfani da shi. Maganin Mark zai zama kwaya ta farko da aka kirkira don maganin cutar ta COVID-19 kuma babban ci gaba a kokarin yakar cutar. Kamfanin ya fitar da sakamakon binciken amma ba a duba ingancin shi ba. Wata kungiya ne zaman kanta ta masu ba da shawara ta likitoci da ke sa ido kan gwajin ta ba da shawarar dakatar da ayyukan gwajin da wuri saboda sakamakon wucin gadi yana da ƙarfi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla Yau shugaban Muhammadu Buhari ya yi jawabin bikin samun yancin kai na shekaru 61 da kasar Ingila da ta yi wa kasar wa mulkin mallaka. Daga Abuja, wakilin Umar Faruk Musa ya saurari jawabin shugaban kasar. Ga kuma rahoton da ya hado mana.
Bayan da nazari mai zurfi da shugaban Muhammadu Buhari ya gabatar akan yadda Najeriya ta samu yancin kai shekaru 61 da suka gabata da kuma irin gwagwarmayar da ta yi na kasancewa ƙasa ɗaya dunkule duk da ƙalubale daban-daban da aka samu a baya, ya fito fili ya yaba wa 'yan ƙasar akan matakin haɗin kan da suka samu, kuma suka hana 'yan bani na'iya da 'yan mugun bakin da suke ta sa wa'adi lokacin da suke cewa wai Najeriya za ta wargaje. Dangane da sha'anin haɗin kai, shugaban Buhari ya ba da tabbacin cewa kowane lokaci daga yanzu za a ƙara ɗaukar matakan da za su yaƙi 'yan aware cikin ƙasar, inda yake cewar ba za a ɗaga ƙafa ba, za a tabbatar da duk wani mai yunƙurin juya Najeriya ko tada hankalin ƙasa ko kuma raba Najeriya an durƙusar da shi an masa hukunci kamar yadda dokokin Najeriya suka tanada, inda yake cewa
the recent arrest of Nnamdi Kanu,
kamun da aka yi wa Nnamdi Kanu da Sunday Adeyemo da kuma cigaba da bincike da ake yi na bankatso wasu manya masu ba da tallafin kuɗaɗe ga waɗannan mutanen wanda mun taso su a gaba, a ciki har da wani ɗan majalisar ƙasa. Ya 'yan Najeriya, wannan abun damuwa ne, a samu waɗansu 'yan ƙasa suna ba da tallafi suna ingiza matasa domin su ci gaba da tada zaune tsaye da ƙoƙarin raba Najeriya a daidai lokacin da gwagwarmaya ƙasashen duniya ke yi na samar da ƙasashe haɗe ba tare da an samu rigingimu da za su hana wa datuwa da walwala ta fannin tattalin arziki ba. Shugaba Buhari ya kuma yi dogon nazari akan matsalolin tsaro da ke haddabar Najeriya a yanzu, inda 'yan ta'adda da kuma 'yan kungiyar Boko Haram ko ISWAP ake ci gaba da kare lagonsu kuma suna ba da kai domin irin wutar da suka samu daga jami'an tsaro. Ya ce,
we have also seen the resurgence of insecurity in certain parts.
Mun kuma ga yanda ta'addanci ya bazu zuwa wasu sassa na Najeriya. A cikin watanni hudu mun ga yadda dakarun tsaro na Najeriya maza da mata jajirtattu suka yi fice wurin fatattakar 'yan ta'adda, yadda aka hana su damar ci gaba da cin karensu ba babbaka, kuma ana kai musu hari babu ƙaƙƙaftawa gaba da baya sama da ƙasa domin ruguza su da kuma tabbatar da cewa ba su ci gaba da hana Najeriya walwala da ci gaba ba. Tuni akwai sababbin kayan yakin da muka ba da order su kuma sun fara isowa, musamman jiragen sama wanda za a yi amfani da su wurin ƙara murƙushe 'yan ta'adda da yanzu aka karya musu logo a sassa daban-daban da suke kai hare-hare wurin cutar da al'umma. Game da bazuwar cutar COVID-19 da kuma yadda ta karya lagon tattalin arziki na ƙasashen duniya, shugaban Buhari ya ce,
with the COVID-19 pandemic and its devastating impact on all
cutar COVID da ta dagargaje kowace ƙasa a duniya, ta ce da ta sake zama domin duba sababbin dabaru da tsare-tsare da za a ƙarasawa a gaba domin mu yi nasarar hana wannan cutar bazuwa ta cutar da al'ummar Najeriya ko kuma halaka mutane. Magana ta ƙarshe a jawabin shugaban Muhammadu Buhari ya yi, wanda ga alama za a kalubalance ta ko kuma aitacece ku ce a kanta, ita ce inda shugaban Muhammadu Buhari yake cewar idan aka dubi tun lokacin da aka dawo da demokuraɗiyya a shekara ta 1999, ba a yi wata gwamnati da ta kawo canji da gyara da sauya rayuwar 'yan Najeriya ta fuskar ci gaba ba kamar gwamnatinsa wadda ta yi mulki a yanzu wato shekaru 6 kenan tun da aka zaɓo ta. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, to yanzu kuma sai mu nufi ƙasar Nijar, inda a yau shekaru 3 kenan ƙasashen yammacin Afirka suka ware wannan watan na Oktoba domin sayen na gida. Haruna Mbako, gare ka.
Tun shekara ta 2019 ne kasashen yammacin nahiyar Afirka masu amfani a matakin bai daya da kudaden sefa suka ware watan Oktoba na kowace shekara domin sayan kayan da ake sarrafawa a cikin wannan yankin na EMUA, Union Monetaire West African, a Faransance, cewa da kasashen yammacin nahiyar Afirka masu aiki da kudaden sefa. A cewar Siraji Malam Sani, wani masanin tattalin arziki, wannan wata mahanga ce kyautawa da kasashen yankin Iwemuwa masu amfani a bai daya da kudaden sai fa suka leko
abin da shahide bangaren Union Monetary sai tare kasashe wanda suka shahi Iwemuwa lalle ko da yaushe in ka diba Afirka da wannan kasashen suna hunkuya wajen neman ci gaba na tsakanin su ba tare da sun aiki da turawa ba to sai zan akwai kuma wasu daga cikin kasashen wanda ke hana mu ruwa gudu dole an ga su ai tayyan nan sai ga an samu su ba su tare da wannan tafiya ana samu wanda ke gwamcewa to abinda muke ƙara fata ko da yaushe Allah ya ƙara hada kansu su gano da yo duk wanda anka ce ma abu kana yin shi gidanka ya haika taiwo shi ka sawo shi saboda ba daina ba
ana su bangaren hukumomin jamhuriyar Niger ta hanyar ministan kasuwanci Gado Sabo and Africa na amfani a mafi yawancin su da ababen da ake sarrafawa a waɗansu nahiyoyi maimakon waɗanda ake kerawa a wannan nahiyar abinda ke ƙara taimakawa wajen raunana tattalin arzikin wannan nahiya masanin tattalin arziki Siraji Malam Sani ne yace da ɗan Afirka za su dogara da abinda suke kirkirowa da sun huta da yawo da kokombara
yana shi yasa minista ma in ka ji baya magana ministan mu mu tsaya a gida duk abin da mun kai idan mun sai da abin nan tsakanin mu da kanmu in ma sai da zamu yi idan sai dai a zo su su saye su yadda shi wanda mu muka taya mu so mai da to ba ka mi ci gaba ne da koce kaza to idan aka samu Afirka ta tsaya dukkan wannan magana da cinanta wallahi Afirka ta yi ba dai zancan wata kasa ta ce yau ga Afirka za ta yi neman taimako za ta yi neman bashi ba zai yi ba amma duk duniya da ka sani harka industry ita ce ke sa kasa ta ci gaba da harka ilimi wannan ba a maganar ma kyawu ya huta kyawu shike sa kasa ta zama da kanta zama da cinanta kuma ta ci gaba don kowane shugaban kasa da ka sani a ce ya gane haɓaka irin wannan bangaren na kasuwanci and tech tare da cikin gida wanda tsakanin Afirka da Afirka tsakanin Turai da Afirka ba Afirka ta so ba Afirka ta so daga Turai a Turai su sai daga Afirka so yadda wannan exchange din yana da kyau in ma akwai wani abu da su ba zan dai daga nan mun ga dauke shi mun ga kawo wanda zai unwane kasa sai a same shi da sauki wannan ba karamin ci gaba ne da Afirka
wannan watan na bunƙasa sayan kayayyakin da aka sarrafa a cikin kasashen yankin Iwemuwa na kasashen yammacin nahiyar Afirka masu amfani a bai ɗaya da kudaden sefa wata manuniya ce ko ɗan Afirka sun fi ummacewa kayan da suka sarrafa ko kuma sun fi sha'awar na waɗansu nahiyoyi kamar Amurka Turai Asiya da Australia Haruna Mamman bako na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mbako kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan
show air jaw literature slow but okay da sako ga al'ummar Nigeria
Nigeria Nigeria Nigeria babbar kasa ku zo ni ki shi
Salam salam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Najeriya musulmai kiristan mu hada kai mu je na nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban kasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya cinya akai aka samu sunan kasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya dan haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa ko kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazar ta ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin
Najeriya 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 babbar kasa ku zo ni ki shi
da arzikin kasa a Najeriya muna da arzikin mutane a Najeriya akwai yawan jahohi a Najeriya kabilu daban-daban a Najeriya sana'o'i kala-kala a Najeriya muna da hazikan matasa a Najeriya cikin dare har da ma safiya ya ubangiji Allahu sarki daya roko muke ka samu dace gaba daya kai yalwata ka daukaka kasar mu ai Najeriya a kodayaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya daya ne tan da shi fa za mu rayu nan a duniya
Nigeria 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 babbar kasa ku zo ni ki shi kasar mu Nigeria
kabilanci da addini sanda cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa da al'umma
cikin kasar mu wai ya hakan ya kamata dai a daina tunda babu inda za a kai mu ne yau a sace wannan gubo wancan ina tunanin mu ai Najeriya ta mu ce mu ma na ta ne mu kauce duk abin da zai sa
Najeriya Najeriya Najeriya
kuma daga Niger zamu tsallaka kasar Kamaru inda Awal Garba da kasar Kamar zai shigo mana da rahoto na musamman
a jahar Adamawan kasar Jamhuriyar Kamaru musamman a babban birnin jahar Gombe Allah a wadannan yankin har yanzu ake samun baragulbi na masu sace-sacen sharu da kuma masu garkuwa da jama'a da ma neman kudaden fansa har ma da hana manoma sana'arsu na noma sai dai tun shekaru biyu da suka shuɗe ne shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya umarci ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru da ya aika bataliya guda domin dakile wadannan masu bata gani kasancewar maharan suna bullowa ne daga makwabciyar kasar Jamhuriyar Kamaru Santarar Afirka ko kuma Banji na hira da wani matashi makiyayi dan asalin garin na Gambere kan al'amuran da suke a gaban su mai suna Malam Shaban ga abin da yace
eh to yayin dai muna cikin matsalan shatar samu da kuma garkuwa da mutane ko da ce akwai shekarun da shugaban kasa ya yi kuma da jami'i ta musamman don aza a duba wannan magani abin to har yanzu dai akwai saurari na gaba don bai kare ba yanzu dai muna samun fargaba wannan abin nan shatan shanu kuma da sannan kuma da yin ma mutane kidnapping na garkuwa har yanzu dai ba a daina ba musamman ta shashin bangare ta abin nan boda da san traffic a abin nan Afirka ta tsakiya to a nan ake muke samun matsala sosai don yawanci duk mutane daga can suke zuwa to fatan mu dai muna son shugaban kasa ya sake duba kuma da shi gwamnatin jihar Adamawa don yawanci duka a ce shi ya dage a can akan cewa ba wata matsala to mun kuma suna fa matsala don ya kamata shugaban kasa ya sake duba ya turo mana da jami'i ta musamman zuwa sake duba wannan lamarin a hanyar da zaman da rake don wasu suka sun riga sun bar kauyuka masu da cikin jirage don maganan kinafin da ke ma abin nan don ko bai juma nan ba shin da kai kinafin wani jero a can abin nan ta biyalaka to gashi wani sun riga sun gudu sun abin nan jama'a da kalle kawai ke
to ya kake gani yara a maganan zuwa makarantu bi da cewa an koma makaranta ya dalibai sun koma karatu su kamar yadda ya kamata ko kuma ya hana su dai su ma sa ga hankali zuwa cigaba da sace a yanzu
to wai dalibai an riga an koma amma ba duka ba don inda na ga maka tun farko da don wasu su so ga sun bar kauyukan su ga sun koma cikin biranen su sun bar gari amma an koma da ma an zai zama da daraki kowa da na fargaba
ya kaman tsakanin ku da can makwabcin kasar Kamaru a kasar Santarar Afirka ko Banji
to ai matsalan diga nan ita so diga tan Santarar Afirka ne ta so yazo ya same mu don yawancin mutanen ma duka na a diga san trafikin ne don bai da nan ba ka kama wani a can cikin birnin gwamnati ka kama wani matashi to da ya taba yin fi da yan tawaye na san trafikin ya zuwa wani rana ka kama shi to su yin suke kinafin yawancin duka
sai dai ina bukaci yin ta bakin manyan makarban gwamnatin jihar ta Gombe da kuma masu wani tsaki a shahanin tsaro na ta buga wayan su ba ta shiga haka dalika na lika jihar da suke magana da harshen English sarauni ingila su ma dai su gane ba ta kare ba kan matsalar tsaron da suke fama da shi musamman ma a garin Bamin da Boya inda har yanzu dalibai ba su koma makarantun su ba sama da makonni uku kenan da gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta umarci iyayen dalibai da su mai da ƴaƴansu makarantu amma abin ya faskara saboda matsalar barazanar tsaro haka ma ta bangaren ƴan kasuwa duk al'amuran sun tsaya cik na hira da Muhammad Shafiu matashi ne a bangaren na ɗan awali musamman a bijin Bamin ga yadda hirar samu ta kaya kan al'amuran da suke atabar al'umma.
Eh to gaskiya duba da yanayin yanda wato wannan yanki namu ya kasance kaga ba ko da yaushe ake bude wato kasuwanni ba ko in ce gari ma gabaki ɗayan ta ba kullun ake budewa ba saboda zaka ga akwai wato rana guda wanda aka kebe wanda ita wannan rana ta gosta wuce kamar wato ranan litinin kenan duba da yanayin da sauran kwanakin suka kasance kuma akan ce asabar juma'a da asabar ake tafiya kasuwa to kaga ta wannan bangare kan gaskiya wato babban kalubale ne a dan gwamnati ba ta yi kokarin magance wannan matsaloli kafin wato zuwar wannan gasa na cin kofin lafiyar Africa da za a yi ba gaskiya abin zai zama wato abin zai zama wato wani abu ne na daban kuma zai ainihin damun al'umma ne ke ganin insha Allah ba magance da wuri ba a bangaren makarantu ko ince bangaren karatu mun mu riga da mun shirye tsammanin cewa wato za a koma makarantu kamar yanda da ake ainihin wato tafiya makarantu saboda menene zaka duba kaga adadin shekarun da aka kwashe ba tare da an je makaranta ba to abin ya riga da ya shiga jikin mu mun riga da mun saba da cewa ko da makaranta ko ba makaranta zamu ainihin wato zama sai dai matsalan menene rashin samun wato ilimi ga wato kananan yaran da suke tasowa a yanzu babban hatsari ne duba da yanayin yanda abubuwa suke kasancewa ba za ka ga wato ba kowace makaranta ba take bude yanzu wanda ake ainihin tafiya duk makarantun gwamnati suna rufe makarantu wanda private ne wa'annan makarantun ma sai irin sun bada cin hanci ake bari cewa to yara su ringa tafiya a makaranta to wasu lokutan kuma a dan wato tashin hankulan yayyawa sai kaga an rufe wa'annan makarantun to gaskiya wannan babban kalubale ne ga al'umman wannan yankin namu eh shawaran da zan ba wa gwamnati ya kamata su yi la'akari da abin da ke faruwa a wa'annan yankuna ba wai kawai zama za su yi na cewa a za su kawo dauki a koda yaushe dukkanin lokutan da aka samu wato wata matsala sai su fito su ce ai hakuri za a samu saukin matsala to mu har yau ba ma ganin sauki ba ma ganin ci gaban wato wani amfani da dai muke samu daga wajen gwamnati na wanzar da zaman lafiya a wayannan yankuna namu saboda sun yi maganan batun sakamako na wato grand dialogue da aka yi cewa za su ba mu wannan sakamakon to har yanzu mun jira mu ji sakamakon to mun ji shiru mun ba mu dai san wato me gwamnati take hange akan wannan al'amari ba ba mu san cewa ko tana da hannu ne a cikin al'amuran da suke faruwa da din da ta ta shiru ko kuma ya nene dai mu ba mu sani ba mu dai muna kira ga gwamnati ta taimaka mana a samu zaman lafiya a wannan yankunan
Muhammad Awal Garba mujiyar Amurka daga kasar Kamaru
a gaishe ka har yanzu dai muna Kamaru da kuma Awal ya dawo da
wasanni a takaice
manyan makara a jihar wannan kafa kafa ce ko ne Kamaru kasance a tsakanin su kan takarar da tsohon dan takarar ne kasa jamhuriyar Kamaru Samuel Eto yake bukatun kada a kujerar shugaban hukumar da kwallon kafar kasar sai dai da wani bangare kuma ana zargin Samuel Eto din da shaidar takarda da zamantowa dan kasashe guda biyu kamar da kuma kasar Spaniya an da dokar kasar Kamaru ta hana wa duk mai takardun kasashe guda biyu bai sai nemi wani kujera ba a faɗin kasar a gwamnati ci amma halin yanzu da hukumomin kasar jamhuriyar Kamaru sun wanke Samuel Eto'o din har ma ya zamto delegate wakili na musamman a mahaifarsa a bangaren hukumar kwallon kafar kasar kuma wanne ne zai ba shi hurumin takarar tasa sai dai masoya kwallon kafa a kasar jamhuriyar Kamaru kamar coach Abu Musa shi kan ya ce Samuel Eto'o din shine wanda ya fi cancanta da ya gani kan kujerar domin kasancewar ya san daular garin
wato tsohon dan wasan Kamarun nan Samuel Eto takaran da ya saka dewa sun bi bayan wannan saboda shi ya san ciwon cikin gida ya san me ake tafiyarwa a ciki ya san makirce-makircen da ake a ciki to saboda hakan nan ya dauka ka gani cewa komai zai iya tafiya daidai saboda shi ya san me ake tafiyarwa lokacin da shi ma yake wasa da shi ake damawa ya san komai wallahi mu kan yi dauka mu ma mun ga cewa komai zai yi kyau insha Allah kam mun yi dauka mun san komai zai yi kyau domin ya san me ake tafiyarwa a ciki ya san cikin gidan da kyau fiye da kake zamani saboda wannan wanda suke tafiyar da wasan kwallon ma yanzu nan da shi aka hada duk suke na wannan gurin to ka gani ya san da inda zai biyo ma abin wasan kwallo ya yi kyau a Kamaru to mu abin da muka gani kenan ba mu san kuma su kuma can cikin gidan ba mu san su a nasu hangen me suke hangowa idan shi ya zama abin nan shi ya zama wanda zai tafiyar da wannan gidan
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Awal Garba. Shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
A yau Juma'a, gwamnatin Biden ta buƙaci alƙali da ya dakatar da dokar haramcin zubar da juna biyu a jihar Texas. Dokar da ta kasance mafi tsanani a wannan fannin a ƙasar baki ɗaya, yayin da ake ci gaba da kairuwa rana kan al'amuran da suka shafi samun damar zubar da juna biyu a Amurka. Kotun Kolin Amurka a ranar 1 ga watan Satumba ta bada damar dokar da 'yan jam'iyyar Republican ke marawa baya da ta fara aiki koda kuwa ana ci gaba da shari'a kan halaccinta a kananan kotuna. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana kaduwarsa a jiya Alhamis bayan da gwamnatin Habasha ta sanar da korar wasu manyan jami'an jin kai na Majalisar Dinkin Duniya guda 7 da ke aiki a kasar. Yace kungiyar tana tuntubar hukumomin Habasha a cikin tsammanin za a ba ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya da suka nuna damuwa su ci gaba da muhimman ayyukansu. Rikici tsakanin rundunar sojoji da mayakan sa kai na cikin gida a yankin arewa maso yammacin Myanmar na ci gaba da kamari tun bayan da gwamnatin haɗin kan ƙasa ta 'yan adawa ta ayyana yakin kare kai a ranar 7 ga watan Satumba akan gwamnatin sojoji da ta karɓe mulki.
Masu sauraro baki ɗaya, abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Lardas Gershon da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfi Hashin Gumen ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.